Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Shugabannin Majalisar Dokokin Najeriya sun yi ganawa ta musamman da shugaban kasa Muhammadu Buhari inda aka rawaito cewa sun tattauna dangane da matsalar tabarbarewar lamarin tsaro a fadin kasa baki daya. Gwamnatin jihar Edo na bukatar a kama tare da hukunta shugaban jam'iyyar ABC na kasa Adams Oshemale sakamakon wasu laifuka da take zargin sa da aikatawa game da sha'anin mulki. Yan siyasa dake amsa sunan daraja sun yi tur da salon siyasar wakilin doguwa da tudun wada a majalisar tarayya sakamakon yadda suka ce ya bar jakiya da kitaki wajen zubda kimar arewacin Najeriya da Kano da ma dabi'ar Hausa Fulani. Duka dai a cikin wannan shiri na kowane gauta. Masu sauraro assalamu alaikum, Ibrahim Isaac dan Uwarano ke muku sallama a cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsar ra'ayin yan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokradiyya. Kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin kasar nan ya bada dama. Biyo bayan yanayin tabarbarewar lamarin tsaro a fadin kasar nan, majalisar dokoki ta kasa ta kasa zauna ta kasa tsaye cikin fatan ganin an kamo bakin zaren, wanda idan za a iya tunawa tun makon jiya aka fara muhawara a zauren majalisar dattawa domin ganin an samu mafita, wanda a wannan lokaci ne shugaban marasa rinjaye ya yi kira ga shugaban kasar Kurum Salim Alin ya yi marabus, tunda dai alamomi sun gwada cewa ya gaza kuma ba zai iya kawo ƙarshen wannan matsala ba. Ko da dai a wannan lokaci da alama an samu sabanin fahimta tsakanin mabiya da masu hamayya cikin wakilcin wannan majalisa, domin shi kansa shugaban majalisar idan ba a manta ba ya kira shugaban marasa rinjayen zuwa ga oda cewar lallai ya kamata ya kiyaye da irin lafuzansa, kada a sanya su cikin rukunin kalaman tsana da a turance akan ce head speech, tunda dai mutanen kasa sun sake zaben APC din ne a zaben da ya gabata sakamakon gamsuwa da suka yi da manufofinta da ma irin rukun da take wa kasar nan. Koma wace irin siyasa ake yi cikin wannan al'amari, yanzu ana iya cewa ta kai ga makwarar juriya kama daga kan yan kasa zuwa kansu kansu shugabannin siyasar, tunda a rahotanni na cewa hare-haren yan bindigar da shi kansa aikin masu garkuwa da mutanen bai kawo karshe ba, duk kuwa da kudirin gwamnatin tarayyar na fatan yin ruwan wuta da bama-bamai akan maboyar waɗannan masu laifuka dake cikin dazuzzuka zuwa kan batun kiraye-kiraye da ake yi ga shugaban kasar kan cewa ya sauya shugabannin hukumomin tsaron kasar nan sakamakon zargin cewa suna da hannu kan ci gaban samun waɗannan tashe-tashen hankula ko kuma dai da sakacinsu wajen kasa magancewa. Waɗannan da ma sauran matsaloli su ne wataƙila suka kai ga jin matakin da manyan ƙusoshi a mulkin siyasar suka fara ɗauka na yin zaman gaggawa tsakanin shugabannin majalisar dokoki ta ƙasa da kuma shi kansa shugaban ƙasa Buhari a fadar mulki villa da ke Abuja domin tattauna yadda za a lalubo bakin zari. Rahotanni sun ce a wannan ganawa da shugaban ƙasar ta haɗa da shugaban majalisar dattawa Sanata Ahmed Lawan da na majalisar wakilai ta tarayya Femi Bajabiamila, wadda za a tattauna matsaya dangane da irin yunkurin da ake yi wajen ganin an kawo ƙarshen tashe-tashen kulan da ke faruwa a wasu sassan kasar nan. Kamar yadda kuka ji an zo gabar da lissafi ya fara sauyawa ne game da tunanin mabiya da su kansu shugabanni ta wannan fuska, ba ma a maganar talakan kasa wadda a kullum shine ke dandanawa da yake ga fara yanke kauna cewar abubuwa za su sauya koda ta fannin samun ci gaba, inda wasu ma yake hasashen cewa gara mulkin Jonathan ta fuskar ayyukan raye kasa da arewacin Najeriya ta amfana, sai dai kuma a wajen mabiya da ke bawo gwamnatin kariya irin su Anas Abdala ya ce akwai ayar tambaya game da waɗanda suka kewaye shugaban kasar na yanzu, tunda dai akwai kamshin gaskiya ga masu bada fasarar cewar garajiyan da yau.
Misali, idan ka ɗauki shi President Goodluck ɗin na baya a iya arewacin Najeriya, ya je ya yi mana jami'o'i da asibitoci da abubuwa wanda ma muke ganin cewar dama shugaba Muhammadu Buhari shi ya kamata yi,
amma bai ba,
amma a maganar ba haka bane, ba ai ba. Yanzu misali, idan ka ɗauki yankin kabilar Yarabawa, haƙƙinmu ya basu, haƙƙinsu ya basu, namu haƙƙin ya hada da nasu duk ya basu, shi shugaba Muhammadu Buhari titi sama da guda 100 aka gama, amma yau ina gaya ma titi da Kaduna zuwa Kano banda rayuka da dukiya da mata da maza da tsafi da ƙananan yara da suke mutuwa a wannan hanya ta mu ba abin da yake faru. Sannan ministan nan Fashola a baya duk wani yankin duk arewacin Najeriya da ka sani da shi aka hada kai dosun mutanen mu aka cuta al'umman, sannan kuma shugaba Muhammadu Buhari ije idan da dawo da Fashola a matsayin minista na ayyuka dan haka sai ka kasa gane shin wannan tsarin me ya janyo sannan kuma yanzu
ana tunanin waɗanda aka dauki amanar gwamnatin aka danka musu kuma waɗanda ake ganin mutanen ku ne na arewa
to ai sune a cikin mutanen namu a cikin kashi 10 kashi 8 gurbatattu ne su suka fi kowa ma gurbacewa amma banda gurbacewa ya za a zo a ce yau daga Kano zuwa Zaria ba a gama aiki ba yau shekara 5 zo shugaba Muhammadu Buhari mutumin da duk duniya babu inda aka nuna masa kauna sama da jahar Kano
amma ba ana aikin ba da a ce ba a yi ai gwara a ce ana yi ko da misali ana tafiyar hawaye ne
a shekara 4 din da president Buhari yankin Yarbawa sun mori titi ya fi guda 120 kilometer 200 kilometer 100 kilometer kaza Allah isan adadin iya kilometers din da dukkanin su yankin Yarbawa an gama
amma ka manta da yadda aka dankufar da titin Kano zuwa Maiduguri shekara da shekaru sai a gwamnatin Buhari sannan aka dauko aka ci gaba
ba laifi bane maganar da muke ma shine namu ne wannan namu ne shugaba Muhammadu Buhari yake tasowa tun da Kadaura sai ya je har Abuja a ƙasa akan mota ita so tun da Kadaura ita tafi Sokoto ita so tun da Kadaura ita tafi Maiduguri ba sai an gaya mun ba asali ma yayi gwamna a Maiduguri nan baka buƙatar ka gaya masa komai na gane da titi amma magana shine shin me yasa yau shekara 5 mutanen arewacin Najeriya ba su ga wani abu a ƙasa na harkar titi ko asibiti ko fitila ko wani abu da ya shafi harkar rayuwarsu ba kai tsaye wanda talaka zai iya cewa wannan harkar ta shafe ni kai tsaye
matsalar tsaro da ake ganin an kawo ƙarshen ta wannan ba ta shafa talaka ba
to ai yanzu maganar da nake ma matsalar tsaro akan harkar Boko Haram magana ta lillahi wa rasuli gwamnati ta yi nasara amma harkar titi ta canja salo yau kana tafiya sai danka izu kana danka in ya tafi makaranta kana fargaba kai da kake bin hanya kana fargaba a karbe ka ba a dauke mutum baka da naira 10,000 a ce sai ka bayar da naira miliyan 10
dan haka matsalar hatta kai ta Boko Haram da ka ambata yanzu
bata kai matsalar Boko Haram ba domin Boko Haram mutum zai shigo da bin mutum 1,000 ma su mutu wannan ko daidai kun mutane ake sai kuma wanda kaddara ta je kansu haka ita ma Boko Haram din harkar Boko Haram gaskiya ne gwamnati mun samu nasara muna godiya Allah amma rigimar ita ce wannan yankin namu da muka zabi dan uwan namu wanda muka hada addini da shi muka hada yare muka hada bangare kai yanzu da kanan sai ka iya tafiya da Rakas amma ba za ka iya tafiya Lagos a ƙasa ba to haƙƙin mu namu mu mutanen arewa namu haƙƙin an ba su su Yarbawan nasu haƙƙin ya hada ya ba su kuma yanzu ana tunanin za a kawo mana Tinubu a zo a ce mu yi shi saboda kaga idan Tinubu
ba dan jam'iyyar ku bane na APC me zai hana ku yi shi
billahi lillahi ko dan jam'iyyar mu ne
idan kuma aka tsaye da shi
dan aka tsaye da shi sai mu zabo ta jam'iyyar ai yanzu antifati a APC an halatta ta musamman a nan Kano
Alhaji Anas Abdalla kenan guda cikin manyan yan siyasa a jihar Kano rufe bakin sake da wuya sai muka karbi bakuncin matashi Nura Muhammad lakabin gyare na Kawaji wanda ke cewa dole ne fa a yaba wa gwamnatin APC karkashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari musamman kan irin rawar da take takawa a fannin lafiya
mai girma shugaban kasar tarayyar Najeriya General Muhammadu Buhari yanda yake tiritiri da kasar nan yake dora mutanen da suka dace akan kowane irin mukami musamman ma'aikatan lafiya ta kasa da mutaka kan minista da sauran farstatal na wannan ma'aikata babu inda mai girma General Muhammadu Buhari ya dora mutumin da bai dace ba musamman wannan asibitin namu kwaya ɗaya tilo da muke da shi a jihar Kano na gwamnatin tarayya asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano da ya dauko dan asalin jihar Kano dan Hausa Fulani Professor Abdulrahman Abba Sheshe ya bashi wannan asibiti tun daga kan medical staff har zuwa sub-sub har zuwa nurses har zuwa masu kwanciya asibitin nan sun san an samu canji cikakke domin ko wannan mutum ya zo cikin ya kana da kawaici har kamfanin da suke yin ayyuka a wannan asibiti ya zo ya saita al'amura kowa yana jin daɗin yadda asibitin yake a halin
yau anya ko bayan marasa lafiya an ce ko da yaushe suna kokawa da yadda ake gudanar da al'amura asibiti
kwana na 58 a wannan asibiti saboda haka ni ga naune ba jiyau ba idan ka kama tunya a matsayin majinyaci na je na kwanta a ɗakin kashi na Fatima Umma Zaria idan ka je tun daga kan kananan ma'aikata masu goge-goge har zuwa nurses har zuwa zaka san an yi canji a asibitin Malam Aminu Kano yau idan mara lafiya gama zaman jinyar sa sai ya je bangaren audit an gama auditing an tabbatar da abin da aka sayar maka a asibitin nan ko wani charges da aka baka a asibitin nan ka ci kuɗin ka idan da canji a baka canjin ka a take a wajen idan babu canji nawa ne cikonka in baka da shi ma ka rubuta undertaking
amma to me yake haifar da korafe-korafe dangane da yadda ake ganin kamar ana wasu rere da marasa lafiya
abin da yake haifar da korafe-korafe shine rashin fahimtar aiki dole ne idan ka je da mara lafiya kana da tamfa in ka tsaya kan su kowa da hurumin sa in ka nemi mai hurumin wallahi zai baka cikakken kulawa kuma idan abu ya gagara akwai bangaren sabicom a wannan asibitin mai girma Abdulrahman Abba Sheshe ya ce a ga wa al'umma duk korafin su su je wannan waje su korafi balle yanzu asibitin Malam Aminu Kano sabon canji ne babu korafi
matashi Nura Muhammad Kawaji kenan dan siyasa a nan Kano kuma dai wannan na zuwa ne a gabar da gwamnatin jihar Edo ke neman lalle a kama tare da hukunta shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Adams Oshomale sakamakon yadda yake take umarnin gwamnatin jihar akan lamura da dama kuma akai-akai Mataimakin gwamnatin jihar ta Edo Philip Shaibu shine ya fayyace wannan batu ga ƴan jarida a birnin Abuja. Yana mai cewa a wannan lokaci ma ya ziyarci ofishin babban sufeto janar na ƴan sandan ƙasar nan ne da shugabancin rundunar tsaro ta farin kaya DSS domin kai korafi a rubuce kan shugaban jam'iyyar tare da neman lalle a kama shi. Ko da dai Mr Philip din ya bayyana cewa har yanzu Oshemale Obane a gare shi, amma duk da haka ya ce sarraba hanya a siyasance, a dan haka babu yadda za a yi su shiga ba da zama da matsala. Shi yasa suka ga dacewar su yi wa tafkar hanci. Idan dai ba a manta ba, tun da dadewa ake samun takun saka da rashin jituwa tsakanin shugaban jam'iyyar ta APC na ƙasa da ma wasu manyan kusoshi cikin sha'anin mulki a jam'iyyar APC, musamman ma yadda ake zargin zai iya cefanar da jam'iyyar tare da tauye muradin wasu na ci gaba da mulki a shekarun zabe masu zuwa. Wanda kuma irin wannan matsala ba sabon labari bane koda a wasu daga cikin jihohi da APC ke mulki. A nan jihar Kano ma dai akwai labarin ci gaba da tarihin gwagwarmaya a siyasance da kuma kawo ƙarshen ta daga gwamnatin da ke mulki kenan, wanda mabiya gandujiya irin su Musa Dan Zaria ke cewa da sala a cikin aikin yiwa Madugun konkusiyar taya.
Amma da mai girma Madugu shawaran ita ce ko babu kwamitin daga kan fadadden mataimakin gwamna da shi kansa gwamna da sauran team din da suka biyo ka suke ta wahala, an kai gabar da yanzu dai ba hanza ba godiyan hanza, bi ma'ana suna karban gashi da azaba siyasance. Mai girma Madugu har ka sa su a team din da ake wannan zurga zurga koran gadi, ko babu komai in ka je kuka gama da gwamnoni su tsaya daga waje ku yi sirrinku, tunda dai ba a hana ka ba. Amma dai shawaran ita ce ya kamata Madugu a rika tafiya da su, wannan zai sa shi mai girma gwamna in ya leko ya gansu za a taba ko wani abu da na ga mu ƴan siyasa in muka kai ziyara, ko babu komai akan ce ga na mai to, tunda in an bada naman na san ba za ka sa idanu akai ba, ba su za da rika samu wannan zai taimaki siyasar su duba da nan da shekara hudu.
Wai Dan Zaria ba za ku tsaya mutanen nan haka ba,
kai kai min wata fahimta a maganar da na so can na faɗi shawara nace abinda na duba shine shi Madugu Allah ya masa arziki kuma daga ciki ya rike abubuwan da babu wani abu da mai duk wani gwamna da zai bashi wanda bai bayar ba. Amma dai magana ita ce su mai biya dan naga za a tinkari shekara hudu suna karban gashi da azaba.
An gaya maka su suna da matsala da wannan?
A'a, ai kai ma baka ce suna da matsala ba, ni ma ban ce haka ba, ni na san in akai haka wani abu ne daban, ko babu komai rangadin nan zaka ga gari jama'a su ganka a gaisa ayi sabo. Ko mai girma Madugu kai kade kake da alaka ko kake sabunta da
wani a shekara 2023 aga watakila zai biyo baya cewar kuma za ku yi da na sanin ba ku miƙa mulki a shekara 2019 ba.
To ai da ma abin da ya rage tun farko su karbi kaddarar su
kai sai za ku yi da na sanin haka.
A'a, amma dai ya yadda an kada shi da na sani wannan ai wani abu ne daban, abinda abin a hannun Allah yake. Maganar da muke shine ya daure wannan shawaran za a taimaki bayan Allah nan, kuma na yi imani ana tafiya ko wani abu da na ga mu ƴan siyasa mukan kai ziyarce ziyarce haka, in aka je aka ce ga na mai Madugu ba zai sa idanu a wannan abu ba, ni na imani mabiyan za su amfana.
Sai dai kuma Musa Dan Zariyan na waɗannan kalamai ne a gabar da masu kare kimar konkusiyar irin su Hajiya A'in Jafaru Fage ke cewa yanzu suka fara sabanin masu ikirarin konkusiyar sai buzunta.
Mu ne za mu ce sai buzun wa'anda ba su yadda da imanin jarabawa da Allah yi musu sun faɗi zaɓe, suka ce nasu ne da isansu da mulkinsu da ƴan bangarsu su za su ba su cin zaɓe da kotu, mu kuma mun yadda Allah shi yake ba da cin zaɓe. Mu da Allah ya jarrabe mu mun yadda
kotu tana bayarwa, mu kuka dunguma kuka tafi gare ta,
mun tafi kotu mun je gare ta. To ai mu abin da muke gani a minti biyar biyar sai a ce an kori shari'a, ai a karanta mana malafin mu da aka kori shari'a
a dama ba ku.
So saboda haka kaga kotun Kaduna kan minti biyar an kori shari'a, kotun Abuja kan minti biyar an kori shari'a. To kaga mutun yana jaje akan abin da zai ce, ba a zauna ma an tantance meye laifin abin da yasa akai kora, ba ga ya mana laifin kora
ba kun lauyoyi
kamar yaya ba mu da lauyoyi, mu lauyan ba Allah mun kai fadar Allah.
Wanda ake ganin sun tsaya fa matsayin su ne wadanda suke wakiltar
ku, ai lauya bai isa ya yanke hukunci ba,
amma idan ba a gamsu da hujjar sa ba ai dole a fitile.
To idan ya fadi hujjar aka ji karban hujjar ya kake so kai, amma Allah zai karbi hujjar
kila ba gamsu
shi. To saboda haka mu muna takama da alqur'ani bugun gwani na dudu
wannan gwamna kun san da haka misali
muna neman haƙin talaka ne, talaka ne suka ce ba su yadda ba, mun a ra'ayinmu ne ba za a ba. To amma abin da talaka ice yana so da gani sai mun bi diddigi mun karɓa mai ƴancin
su. Gaya sun ce su muku ritaya a siyasa.
A'a, mu dai muka yi musu ritaya a siyasa.
A gashi nan suna sharafin su a gwamnati ayyuka ko ina ɓallo su aiki.
To ai ba abin mamaki ba ne gwamnati ta yi sharafinta ta yi son ranta, amma ka tuna komai yana da iyakaci da akwai lokaci. Waɗanda suka yi sharafi na baya yaya suka ƙare bare na yanzu.
Hajiya A'in Jafaru Fage kenan ƴar siyasa a gidan konkusiya. Da alama dai mabiya gwamnatin ta Gandujiya cewa suke kan ku ake ji, tunda dai tuni gwamnatin ta da kufa wajen ayyukan da jama'a za su ce san barka. A yayin wani taron empowerment na tallafawa jama'ar karamar hukumar Kabo, mun ji Honorable Murtala Silagaru na cewa irin wannan hidima tukuici ne na ramakon alkhairi.
godiya ga Allah kuma mu nuna wa al'ummar jihar Kano musamman da wannan karamar hukuma ta Kabo cewar zabe da suke basu zaben timin dare ba kuma gashi yanzu sun fara gani a ƙasa kuma wannan koyi ne da mai girma zaben gwamnatin jihar Kano Kadimul Islam Dr. Abdullahi Umar Ganduje mai girma shugaban jam'iyya zaka taya ni sheda satin nan da ya gabata ranar Alhamis mai girma gwamnati Dr. Abdullahi Umar Ganduje yayi dalibai maza da mata mutum 200 wanda kowannen sa aka bashi naira 50,000 kuma yaje garin Kaduna Pan Learning Center Kaduna suka yi bita ta karatu suka kuma koyo sana'o'i aka basu kayan sana'a aka basu certificate aka basu naira 50,000 karamar hukumar Kabo muka ce bari mu bulayi wannan empowerment da ake gani mai girma shugaban jam'iyya karo karo ne wanda muka yi muka bada wannan tallafi kuma abin jin dadin mai girma shugaban jam'iyya saboda karamar hukumar Kabo uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya ajiya sanata mai wakiltar Kano ta Arewa ya turo wakilin shi yace shi ma ya ji za a bada tallafi yana so ya sheda min cewa zai ƙara mutum ɗaya-ɗaya a akwatunan mu 155 irin kiran nan da kai kace a tafi an ci zabe ai ta taimakon yan jam'iyya kar a sake to sai muka ce tallafin nan Allah ya so ya yarda duk wata uku mai girma shugaban jam'iyya kar ka gaji da mu za mu gayyato ka domin in ka zo mai girma gwamna ya zo kuma in ka zo jihar Kano
ta Honorable Murtala Salagaro kenan kwamishinan kananan hukumomi na gwamnatin Kano ba iya tallafi ba hatta nadin makamai gwamnatin ta sake bude koma kan yadda za a tafiyar da mulkin jama'a wadda a kalaman yan siyasar irin su Lawan Abba mai takalmi ke cewa yanzu ne ma suka gamsu cewa lallai gwamna yana da kishin matasa
muna godiya ta musamman ga mai girma gwamna Kadimul Islam da ya amsa kiran mu muke ta roƙon sa ya rika duba jajirtattu a jam'iyya musamman yan media ya dauke su yi musu mukamai yau mai girma gwamna ya dau jajirtacce Kwamarat Ahmad Dauda Lawan yayi masa mai ba gwamna shawara akan ayyukan ci gaban al'umma duk wani aiki da za a yi wa talakawan jihar Kano su ganshi a zahiri to wannan aikin yana karkashin Kwamarat Ahmad Dauda Lawan kuma dama abin da muke kiran mai girma gwamna a rika daukan jajirtattu ka Kwamarat Ahmad Dauda Lawan yayi siyasa ta kungiyar dalibai sannan yayi siyasa irin tamu dai ta jam'iyya kuma gogagge ne yana da ilimin boko yana da ilimin addini yana da muƙeƙen digiri
kuma mutum ne da baya aka san shi wajen gogormaya da abubuwan da ake ganin yana haskawa gwamnatin wanda ba daidai ba shikenan yanzu an daina kenan
ai ba a canza tuwo suna Kwamarat Ahmad Dauda Lawan saboda ma da jajircewa da yake yi wajen taimakon al'umma ya haskawa gwamnati waje kaza an yi daidai waje kaza ya kamata a gyara
wannan dalilin ne mai bakin shikenan sai dai abin da ya gani shi ma
ina ai fa ci gaban al'umma yake so na jihar Kano saboda haka zai taimaki mai girma gwamna kuma zai taimaki al'umma jihar Kano babu wata matsala da za a samu ba a toshe bakin sa ba ka duba fa yanda matasa suke sowa suna murna yanda aka dau matashi kuma jajirtacce wanda yake da ilimin boko yake da ilimin addini kaga kwamarar din nan ai mu mun san shi tun kafin ma ya shiga siyasa mun san abin da zai iya mun san abin da ba zai iya ba
su za su iya cewa dama gogormaya ana yin ta ne domin a samu wannan matsayin kuma yanzu an samu shikenan
tun asali kwamarar ba wai yana wannan gogormaya ne domin ya samu mukami be yana yi ne dan talakan jihar Kano kuma yanzu ma zai ƙara ƙwarin gwiwa ne dan taimakon talakan jihar Kano da taimakon mai girma gwamna muna godiya ta musamman ga Kadimul Islam
matashi Lawan Abba mai takalmi kenan dan siyasa a nan Kano shi kansa shugaban gamayyar kungiyoyin tallata manufofin gwamnatin ta Gandujiya Kabiru BBC Dala ya shigo yana yin godiya ga MD na hukumar kwashe shara ta jihar Kano bisa yadda yace yana jibantar lamarin su
da yawun ungwannin Dala Yalwa Sanka Dogon Nama Kan Tudu Kabuwaya Shirawa Bakin Ruwa Dukurawa Sanka Karofin Kangiwa da sauransu ne mai girma MD na hukumar kwashe shara ta jihar Kano baban Gandu godiya akan irin yanda ya turo ake cike mana wani diddifi da ya damu ƴannan ungwanni wanda yake kusa da makabartan mu ta Dala wanda da sharan nan ma sai da ita ake amma yanzu wannan MDin saboda san ci gaban jihar Kano ya kuma san halin da muke ciki hanyar da muka daugawa za mu kai makabarta ba mu da ita sai da dabara musamman lokacin damuna yazo yake turo da shara ake cike mana wannan ku diddifi ubangiji Allah ya saka masa da alheri
kai ne kakakin wannan ungwanni ne
kwarai kuwa ai committee ne musamman muka zauna muna masa godiya kuma muna fatan zai taimake mu a ci gaba da kawo wannan shara ana cike mana wannan kududdufi wanda ya dame mu ya damu duk mutanen da suke wannan waje musamman matattara ce ta ɗan shaye-shaye kuma mu ɗan unguwannin nan ba mu da wani fili da gwamnati za ta zo da saman mana da wani abu na ci gaba musamman asibitoci da ake da manyan makarantu kaga idan wannan waje ya cika aka cike shi da shara ba mu da wani kududdufi a wannan waje gwamnati za ta zo muna kira ga mai girma gwamna a zo a saman mana da wani
aiki laifi idan ya sauke nauyin da aka dora masa
ai da ba ai ba yanzu kuma ake dole ne mu yi godiya ina kira kuma ga mai girma gwamna idan an cike mana wannan kududdufi dan Allah mai girma gwamna ka zo ka samu mana da asibiti ko na kwanciya ko makaranta wadda yaran mu da suke fita wasu unguwanni masu nisa suke zuwa ba mu da asibitin kwanciya a wayannan unguwanni da na fada idan aka yi mana ku an taimake mu kuma musamman ma makabartan mu ta Dala mun dada samu wajen da mutane ma an sun dako gawoki daga lunguna za su zo ai mata sallah a shigar ita cikin
Kabiru BBC Dala shugaban gamayyar kungiyoyi dake tallata manufofin gwamnatin Kanduje a Kano sai dai kuma akwai masu matsala tsakani cikin gidan APC kususan kan lamuran da suka gindayo da sha'anin bukata za a iya gane hakan ta cikin kalaman da ƴan siyasar ke yi a kwanakin nan musamman kan rikicin da ake zargi tsakanin Malam Sharubutu da gwamnati cikin salo na an ci gari da ni kuma ana neman cefanar da kadarata a matsayin ganima
ba za mu zira ido wasu su nemi su lalata mana jam'iyya ba kaga Mansur soja maganganun da kazo kana yi na hada gwamnatin jihar Kano da shi Sharubutu to wannan abin da kai ba mu ji dadi ba kaga Mansur sojan nan ko san fayar Malam Ibrahim Shekarau ne amma Mansur Soja yazo yace Shekarau bai taimake shi ba yanzu ya zama yaran Nasir Ali Kokoki to me za a yi da siyasa irin wannan kuma muna gaya wa shi Sharubutu wannan abin da ake yi mun san kai mutun ne mai taimakon al'umma waje ka gina wanda al'umma da yawa suke cin abinci ka bawo dumbin matasa aiki kuma muna goyen bayan kasancewarka a wajen nan amma irin su Mansur Soja da suka zo suna afkawa gwamnati da MD na Kano da to kaga wannan abin ba mu ji dadi ba muna kira da goggo
amma
wannan
abin
da Mansur Soja yake yi
gyara kayanka ake kokari
wani irin gyara kayanka shi sa ma ke kira da goggo abinda Mansur Soja yake yi duk bukatar da Mansur Soja izo da ita to ya kamata a barar da wannan bukatar domin ba ci gaban al'umma
ne
ai ba ci gaban al'umma ne a gaban Mansur Soja ba shi Sharubutu ba gashi ya gina guri ba ya dau dumbin matasa suna yin aiki kuma shi MD na Kaduna to in so yake bukata ta biya sai ya zo ya hada Sharubutu da mutanen da suke son su taimaki jama'a
misali ba bukatar sa bace a gaban sa
shi Sharubutu bukatar al'ummar jihar Kano da mutanen da ya diba a kamfanin sa suke aiki irin wannan ake nema lokacin da aka
dade da yin gogormaya da su akan kokin al'umma fa
to wace gogormaya kowa ya san soja yaran Malam Ibrahim Shekarau ne amma tayi Malam Ibrahim Shekarau bai taimake shi ba
gwamnati Shekarau bata taimake al'umma
yanzu kai ka to tayi Shekarau bai taimake shi ba shi ba yaran Shekarau tayi shi yaran Nasir Ali Kokoki ne haka ya fada shi yasa muke ga yawa al'umma duk mutumin da ya taimake ka kada kai butulci ka tabbatar da mutun ya taimake ka amma irin siyasa irin ta Mansur Soja to ya kamata a kauce mata kuma muna kira duk bukata ta Mansur Soja idan ta zo za mu fatali da ita kai kuma baba Sharubutu ka ci gaba da aikin Allah da taimakon al'umma a kamfanin ka kuma ran kira da MD na Kano da ya kamata a zauna a samu masala a tattauna domin Sharubutu mai kishin Kano ne kuma kai ma MD na Kano da gwamnati kake wa aiki amma su Mansur Soja so suke sa hasalar rigima su yi abin da bai kamata ba
Awalu Bala makwarari kenan dan siyasa a nan Kano kanan da dattawa da masu fada a jincikinta suka fara karbar koke-koke da kiran ƴan siyasar da ke yin ta domin daraja kan abubuwan da suke da alaka da zubar da kimar Hausa Fulani a sha'ani na mulkin siyasar tun bayan wasu abubuwa da suka faru kenan a baya musamman ma kwanakin nan da wakilin doguwa da tudun wada ya gabatar da iyalansa a zauren doka
Ko satin da ya wuce da aka raka majority leader majalisa yaje a gaban duniya ga ƴan jaridu ga kowa amma maimakon mun yi tunanin zai tashi ya bayani kan irin aikace-aikace da kudurce-kudurcen da yayi kasancewar sa dan majalisa da yayi ya kuma ya ƙara yi wanda hakan ya sa aka kuma zabar sa amma sai gashi ya bige da nuna matansa da ƴaƴansa yana kamar tallata sai yake ga majalisa yana wasu kalamai wanda bai kyauta a ce Bahaushe yayi wayannan maganganun ba
yanzu ko ƴan jam'iyyar PDP shikenan duk abin da dan jam'iyyar APC yayi ne ya kare kimar al'umar da yake wakilta da abin da salon mulkin sa shikenan sai zama laifi
a kuma tanka da ƴaƴanka je kana gabatar da su a gaban majalisa wannan shine kare kima ko kuma wannan shine wakilci kai fa wakili ne na
wakilcin da aka dora masa ne
wannan ba shine wakilci ba abin da muke gaya maka kuma wannan abin da aka yi an ci zarafin Hausa Fulani a ce wakili daga Kano ya tashi ya tafi gaban majalisa masu kabilu daban-daban yare daban-daban amma a rasa wanda zai zo yayi wannan abu sai daga Kano wanda a karkashin jam'iyyar APC duk da ba mi mamaki ba an ce zamani kowa
amma me isa ba za ka kyale su al'umman Tudun Wada da Doguwa ka sani ko su salan burge su wannan abin da yene ya faranta masa rai su suka nema
to ba ko kai kake so ka gaya wa duniya cewa wannan
ba ya wai gabatar da nauyin da suka dora masa ne
wannan wani abu ne na daban in ya sauke nauyi ko bai sauke nauyi ba wannan abu ne tsakanin shi da al'ummar da yake wakilta mu kuma wannan abin da akai abu ne wanda yake ya shafi mu mutuncin mu kanawa
ma abubuwa nawa ne kuma yan jam'iyyar ku ta PDP ake zargin kuna yin su wanda ake ga kun sauka daga kan
ba ni misali kuma shi gyara in ana so a yi shi ba a cewa ai wane yayi shine ko dan PDP ne irin wannan abin zamu ce yayi kuskure da haka ba ma goyen bayan ai irin wannan abin da sunan siyasa mu ne fitilar al'umma mu yan siyasa in kowa zai yi abu sai a kyale shi amma dan siyasa yayi musamman wakilin al'umma to yafi zama laifi musamman a wannan kadamin
Bashir Sanata na kungiyar kwankwasa kawai
Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
Masauraro a madadin Nasir Salisu Zango da dukkanin abokan aiki Salisu Bafayo Khalid Shatima Adam Suleiman da Umma Suleiman Ibrahim Ishaq dan uwar Rano da na gabatar ke cewa da ku a huta lafiya daga nan Freedom Radio muryar jama'a